كشدهم. Eh haka yayi 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 a bar shi a kunne eh saboda wasu ba komai ba komai yayi akran insha Allah salo ni ban san bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu 'ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله من أشي قبل كرات لتافين الشفاء إن أكتي الشفاء أما في يوم الدنيا مسلمي دا أمفتا أنسان أنا نفين لتافين القاضي إياد kode yake a tarihin musulunci akwai littafai wanda suka dauki wannan sunan mafi shahara guda biyu dayan su sai da ya zama marji'i wato littafin da ake koma masa a ilimin lafiyan jiki a duk fadin duniya wato duniyar musulmai da duniyar waɗanda ba musulmi ba a har shekara 200 ko 300 da suka wuce shine marji' mafi girma a cikin ilimin tsib a dukkan duniya a na shahararren malamin falsafan nan ne Ibn Sina ko da yake malamai suna maganganu akan shi amma dai shahararren littafi ne wanda ya tasiri to sai kuma na biyu wannan shine Shifaul Arwah sai kuma wanda shi ma littafi ne da babu irin sa a maidan din sa kamar yadda muka taba fada ko muka faɗa a muqaddima muna cikin karatu ina zaton za mu tashi ko ba nan bane ma dai sai mu tashi daidai nan din fa innaka kararta alayya su'ala haka ne to alhamdulillah watan qadi iyad ya ce ka tambaye ni ka maimaita wato kana ta tambaya cewa in samar maka da wani littafi wanda zai tara at-ta'rif bi qadri al-mustafa wato zai tara ta'rifi da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato qadru anan yana nufin girmamawa wasu da dama sun fahimci qadru a matsayin matsayi wanda yake ba abin da yake nufi ba kenan suka ga cewa a kaman akwai wuce iyaka kila shine dalili kamar yadda wasu suke cewa da Ibn Taymiyyah yayi suka a cikin littafin yake cewa laqad ghala hadha al-mughayribi wato yana nufin ghala ya wuce iyaka da yace zai iya ta'rifi bi qadril mustafa a ganin wasu wato shi ma yayi ne a babin girmama girman lamarin manzon Allah wane ne ya isa in ba Allah ba ya ta'rifi da girman matsayin manzon Allah a da yawa daga shura ma sun fahimta haka a kadir din a matsayin matsayi to amma dai ba shi bane gaskiya a ana nufin girmamawa ne ma qadarullah haqa qadrihi wato gwargwadon girmama wanda ya cancance shi, wato ma azzamullaha haqqa ta'zimihi, ba su girmama Allah subhanahu wata'ala yanda yake wajaba, su ba kadri ne wancan wanda yake nufin matsayi ba, wannan kan ba wanda ya sani shine al-miqdar, ko al-miqdar matsayi, wannan ba wanda ya iya sanin sa idan ba Allah ba subhanahu wata'ala. Al-Mustafa sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi da kansa sallallahu alaihi wa sallam ya kira kansa haka, ko a hadisin inna Allah astafa min waladi Isma'ila Quraishan, ko wastafa wa kinanata, wastafa min kinanata Quraishan, wastafa min Quraishin bani Hashim, wastafani min bani Hashim, ko wastafani. To kaga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama Mustafa kenan, tunda yace Allah istafahu. Dama kuma a haka ne ake cire sunaye wanda suke na sifofi, wato wanda yake zababbe ne na Allah subhanahu wataala. Allah yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas, wa minan nas sallallahu alaihi wa alihi wasallam alayhi salatu wassalam, kira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wa ma yajibu lahu min tawqirin wa ikram, da kuma abin da ya wajaba akan mu'minai ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na matukan girmamawa, matukan girmamawa da kuma daukaka sha'anin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan aka ambace shi dole mutum ya salati gare shi sallallahu alaihi wasallam, idan bai yi ba ya zama mafi rowan masu rowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda malamai suka ce a ka'idan sallah, idan mai sallah yana sallah, duk wata alaka da za ta hada mai sallah da na wajen sallah tana bata sallah, banda salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da danginsa. Ko idan mutum yana sallah ya ji wani ya ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana cikin sallah, ko sallarsa tana nan. Saboda mene? Saboda ma yastahiqu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ikram. Wannan kuma ga yana a cikin wato Al-Qur'ani mai girma, Allah subhanahu wataala yana gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu wa tuwaqqiruhu wa tuwaqqiruhu, wato ku tsananta, wanda yake kuma zamu ga wannan cikin tarbiyyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba ɗayan su, wanda ya zama wato idan suna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yanda Amr ibn al-As, Allah ya kara masa yarda, yake fadi lokacin da ya zo rasuwa, yace ya wuce da yanayi guda uku a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To yanayi na biyu shine mahallu shahi, yace lokacin da yana zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune, baya iya sanin wani kalan tufafi ne a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wani kalan rawani ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai in sun koma gida su tambayi yara su fada musu, saboda tsananin tauqiri ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, saboda tsananin girmamawa sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kuma duka haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa suke mun san dukan mu hadisin Suhail ibn Amr, ko wanda aka zo ranan hadisin na'am Suhail ibn Amr, wanda aka zo ranan sulhul Hudaybiya, al-Mughirah ibn Shu'bah nan ne nake so ku fada sunansa, ko ba wanda ya fada ko ba wani karatu ne. Al-Mughirah ibn Shu'bah, Allah ya kara masa yarda gaba daya, yana tsaye yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi da ya koma wajen ƴan uwansa shi watan Amr ibn Mas'ud, ko Suhail ibn Amr, yake cewa wallahi, amma dai Suhail ibn Amr din shine yafi inganta shine da yake duka biyun sun zo, banga naje wajen Kaisar a cikin mulkin sa, naje wajen Kisra cikin mulkin sa, naje yaje ya faɗi irin wuraren da yaje, ya ga sarakuna kala kala, yace amma bai ga mutane waɗanda suke girmama shugabansu kaman yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Mun gani duka mun sani yanda magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune, idan aka daga murya Allah yace wannan abin zai bata aiki gaba daya. Daga murya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune. To kuma haka wannan ladabin ya ci gaba har bayan komawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la, wanda suka zo daga baya tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Wannan ladabin sayyidina al-Imam Malik, Imam Darul Hijra, Imam Malik ibn Anas, zamu gani a cikin ashifa an taba wani lokaci yana cikin karatu da yake a wannan wajen yake karantarwa, kuma yana karantar da hadisi ne. Kunama ta harbe shi sau 17 ko sau 16 ya kasa motsawa daga inda yake, saboda yana cikin karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kasa motsi, sai dai jikin shi ya rika komawa green green blue blue, yana canza kala saboda zafin dafin kunama. Sai bayan ya tashi wani ya tambaye shi, yace wallahi kunama ce take harbi, sai da ta masa harbi 17. To amma yana zufa, jikinsa na canzawa, amma ya kasa motsawa saboda girmamawa da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda yake karantar da hadisin sa a cikin masallacin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To haka dai duka wanda suka zo baya, wanda suke da rabo cikin wannan ma'anar da tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'ziruhu wa tuwqiruhu, haka suka ci gaba da kasancewa tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ma hukmu man lam yuwaffi wajiba azimi dhalika alqadar. Menene kuma hukuncin wanda ya takaita cikin baiwa wannan kololuwan matsayin haƙƙinsa, cikin jinginawa, cikin yin ladabin da ya dace da wannan matsayin? Mun dai ga a baya yanda iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'mini, ummahatul mu'mini, amma mun ji yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da sayyidina in tatuba ila Allah faqad saqat qulubukum, ko fa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'mini wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir. Mun ga yanda mafi girman sahabbai sayyidina Abubakar da Umar Allah yake la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, da sauransu. To idan dai har ummahatul mu'mini za a faɗa musu haka, idan har mafi girman sahabbai sayyidina Abubakar da Umar za a faɗa musu haka, to kaga kowa sai ya shiga taitayin sa kenan. To menene hukuncin wanda bai bada wannan kaga anan alqadaru, alqadaru shine matsayi ko gurgudu ko alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsinin qadaruhu. To kaga watan zalikal qadar, bambancin alqadaru da alqadru ko ba kuma wancan alƙadru na alƙada'u alƙadru aw qassara fi haqqi mansibihi aljalil qulamata zufrin, koko ya taƙaita a cikin bada haƙƙin matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam madaukaki kwatankwaci, ba wai taƙaitawa kwatankwacin farcen da ake yankewa a zubar, watan abu dai ana nufin takaitawa mafi kankanta. To wanda yayi irin wannan takaitawa mafi kankanta ne idan bai shafi janibin manzon Allah ba, amma in ya shafi janibin manzon Allah babu karami. Ko mun ga yanda zama a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da girma wajen Allah bayan an gama cin abinci, sai mu ji Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina. Ko saboda mene? Saboda zama a zauna, watan babu kawai a ciki. Mun ga yanda daga murya masu rabo Thabit ibn Qais Allah ya kara masa yarda da yaga cewan shi muryan shi ga yanda yake sai ya koma ya daina fitowa ma majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda yana tsoron ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga murya ayyukansa duka su lalace an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun saboda haka komin kankantan abin da mutun yake zato ba wani abu bane a haƙƙin ni da kai in akai mana a haƙƙin sauran mutane idan akai masu idan akai a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bata aiki ne gaba ɗaya Allah ya kare ni wa an ajma'a laka ma li aslafina wa a'immatina fi dhalika min maqal a yace kuma in tara maka abinda magabatan mu wato magabata na kwarai idan aka ce as-salafu as-salafu mustalah ne hadith wato aka ce mustalah hadith wato mustalah ne samanni wanda aka same shi daga baya dan ya nuni zuwa ga mutanen da suka zo a karni na farko da karni na biyu da karni na uku saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu wadannan mutanen daukacin su watan gabaɗayan su an yarda su ne mafificitan al'umma kuma addinin musulunci galiban da ilimi na addini da komai wadannan mutanen sun kai kololuwa a ciki kuma ilimin su ilimi ne wanda yake ya takaitu galiban a cikin abin da yake cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan al'umma ba su takuda kwarai da sauran al'ummu ba an sami wasu ilmoma baki sun shigo cikin addini duk da yake na'am an fara samu din amma ba su yawa ba saboda kamar yadda muka sani a tun zamanin al-Ma'mun tun kafin zamanin Ma'mun ma in zamu so ta hakiki tun zamanin Banu Umayya an fara samu wannan ikhtilaf din na da farisawa da sauran su ilimin su ya fara gangarowa cikin al'ummar musulmi to amma dai a zamanin al-Khalifatul Ma'mun shine aka yi wannan shahararren saura ilmiya din inda aka kwaso duka kayan da ke Baitul Hikma na ruh aka aiko su kasan musulmi aka hado da kuma turawa masu translation aka zo aka yi ta aikin tarjuma waɗannan turas din na turawa zuwa ilimin larabci zuwa larabci malamai suka yi ikbabi a kansa wanda ya haifar da abubuwa da yawa na alkhairi a gefe kuma ya haifar da abubuwa da yawa na cutarwa daga cikin abubuwan da ya haifar na cutarwa jayayya a cikin masaloli na ilimi a kaimai wanda ba su da amfani su ma yahudawa sun gaji da su nasara sun gaji da su suka jefo mana irin masalan qada wal qadar shararriyar masalan nan irin masalan har masalan kalamullah a wannan lokacin ne aka yi ta ihdafinta da masalan al-kalam da masalan khalqu af'alil ibad da makamantan waɗannan masaloli dai wanda suke babu wani bukata mai ƙarfi cikin ga al'umma zuwa ga karantan su wanda da yawa daga cikin ilmul kalam ya gino akan waɗannan masalolin shi ilmul kalam ma sunan nashi kansa ya samo asali ne daga wannan maganan kalamun lahi din shin kadimi ne ko hadisi wannan jayayyen da aka yi ta yi wanda ya haifar masa sayyidina al-imam ahmad ibn hanbal shiga kurkuku mihinan sai shahararriya da bulalan da aka yi masa da abubuwa dai da yawa ya jawo da yawa daga cikin a'imma sun gamu da jarabawa mai yawa tun daga su al-imam malik Allah ya kara masa yarda zamanin su bai karfi kwarai ba amma daga baya abin ya tsananta saboda harakatul i'tizal to ala kulli halin waɗannan mutanen su ake ce ma as-salaf as-salaf wanda suka zo bayan su kuma ana kiran su al-khalaf cewa al-khalaf ba su ba itlaki ne na batanci ba kamar yanda wasu suke zato da an ce khalaf kamar zagi ne ba batanci bane ba batanci bane kawai dai ana kamar wani iyaka ne na zamani cewa duk wanda suka zo a wancan zamanin ana kiran su as-salaf saboda wato sun fi kusa da fitra bayan takuda da turawa wato nace turawa mutanen rum mutanen farisa da sauransu da yanda kuma ilmoma suka zo suka shishiga cikin juna ilmin addini aka zo aka ciccika shi har mafi muhimmancin ilmoman addini ka dauke ran su ilmu usulul fiqh da aka samu falsafa da yawa a cikin sa da dai ilmoma da yawa kamar ta hanyar mantiq da ilmoma da yawa dai na musulunci an shishigar da abubuwa da yawa wanda asali addinin musulunci ya wadatu daga irin waɗannan abun ko dai kal ilmu bi kulli shay'in khairun min al-jahli bihi to ala kulli halin abinda nake so in faɗi shine wannan dan haka a addinin musulunci ba wanda ake koyi da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa kuma ana koyi da shi ne gurgudan koyin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka babu wata shari'a a cikin addini da aka ce ai koyi da wasu mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata mun fahimta illa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda koyin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan kamar al-Imam Malik wannan saboda fadin fiqhun shi kuma ko in yaga sahabbai sun aikata abu sai yace wannan abin haka manzon Allah yayi tunda kaga sahabbai sun yi shine dalilin wannan masdarin nashi daga cikin masadir at-tashri'i na amalu ahli al-madinati ko da yasana ya shahara da shi to haka dai shi kuma al-Imam Abu Hanifa saboda garin sa babu sahabban da yawa akwai ɗaiɗai ku kuma shi tabi'i ne ya hadu da sahabban to saboda haka shi kuma in yaga sahabi shi ma yayi aiki sai yace wannan zai iya zama hujja allazi yusta'nasu bihi ba yana nufin shi akan kansa hujja ba sai ya kira abin amalur rawi yana nufin ar-rawi min as-sahaba shi sahabin da ya ruwaita saboda a kufa ai sahabban ko a iraq amatan sahabban ba yawa suke da shi kwarai ba to dan haka in aka yaga aya ya aikata aiki sai na kiran abin amma a hakika bambancin amalu ahli sahaba da amalu rawi bambanci ne na yawan sahabban da suka aikata din kawai watan amalu ahli madina sahabban da yawa amalu rawi kuma sahabi ɗaya ne amma kusan duka a ƙarshe suna nuni zuwa ga girmama watan abin da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke kai ne Allah ya taimake mu. To haka kuma as-salaf sun aka ce as-salaf daga cikin waɗannan ba ana nuna duk mutumin da ya zo a wannan zamanin. Wanda ya shahara cikin malamai shikenan ya zama wanda za a yi koyi da shi ba a'a ana nufin daukacin su. Dan haka akwai da yawa wanda suka zo a wancan lokacin wanda suke kuma in fact ma dukkan al-firaqu dalla. Idan malamai suka ce al-mubtadi'a wato ƴan bid'a suna nufin ɗaya daga cikin firak guda hudu ko biyar to duka waɗannan firak ɗin an same su a wannan zamanin salaf ɗin na farkonsu su ne khawarij su suka fara wanda suka fara bijire wa sayyidina ali suka zo da abubuwa dai suka ce babu hukunci sai alqur'ani da hadisin manzon Allah ko alqur'ani kadai suka yi ta dai maganganu suna da aqidu baki daga ciki shine kafirta musulmai saboda sun saba musu ko a ce saboda sun gansu sun yi tashabbusi da wani sabo firqa ta biyu su ne rafida wanda su kuma kamar raddu fi'il ne na wannan kharijancin waɗanda su kuma suka yi guluwi cikin sayyidina ali Allah ya kara masa aminci suka shiga ba'an a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka shiga batanci cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kiyadda da mafi yawan sahabbai in ba wanda ya bi sayyidina Ali ba suna dogara da wani hadisi ba shi kadai ba da wasu abubuwa amma daga cikin mafi girman abin da suka dogara da shi na tasnifin mutane duk wanda yake tare da sayyidina Ali shine za a bi wanda bai tare da sayyidina Ali ba tacce ne shine hadisin waiha ammarin tasluhu fi'atul baghiya yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar to amma mun yi bayani da yawa akan wannan hadisin da yake nufi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba wa Ammar al-Bishr cewan ƴan tawaye za su kashe shi za su shahadantar da shi zai zama shi yana kiransu zuwa ga aljanna su kuma suna kiransa zuwa wuta to sai sahabbai masu tawfiki a cikin su dukkan sahabbai masu tawfiki ne afwan sahabbai da dama sai suka dinga kula suna jira su ga yaya Ammar zai rasu da Ammar ya tashi rasuwa sai ya rasu yana cikin rundunar sayyidina Ali karramallahu wajhahu a mawqi'atu saffai a kuma ana yaki da waɗanda suka zo da niyyar daukar sa'ar din sayyidina Usman
to saboda haka kawai sai suka raba sai suka ce duk wannan wanda suka zo suka yaki wanda Ammar ke cikin su to waya tsunahu ila nahri ne to amma malamai abinda suka ce da wannan ba yana nufin waya tsunahu ila nahri suna kira zuwa ga wuta bane a'a ya tsunahu watan kawai ana so an abinda hadisi yake nufi Ammar yana kan gaskiya masu ya kan wanda Ammar yake tare da su suna kan kuskure shikenan ma'anan yadquhum ilal jannati wa yadqunahu ilan nar wannan kuma yana nan da yawa a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sami lokaci zamu tafsirin amfinin shi amma dai muhimmin abu ina so a fahimci salaf ba wani mustalah ne wanda yake yana da asali a cikin addinin musulunci ba mustalah ne hadith da aka same shi bayan wannan alqurunul salasa in qurunul khairiyya din dewa daga irin wadannan ba wannan abin kadai ba ba wannan abin kadai muna yawan bada misali kalmar aqida 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 babu shi alqurani ko hadisi aqida ba inda aqida ta zo a cikin alqurani ko hadisi ba dan ba ta da muhimmanci ba kawai dai mustalah din hadisi ne fararre ne daga baya aka same shi to anan dai aslafina ana nufin waɗannan wanda suka zo alqurunus salafa qurunul khairiyya din a immatina kuma yana nufin malaman su wanda suka zo bayan alqurunus salafa malaman su wanda suke abin girmamawa wa ubayyinahu bi tanzili siwarin wa amsal kuma in maka bayanin shi ta hanyar kawo aikatattun misalai in kawo maka misalai in kawo maka abubuwan da suka aikata tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ya suke wajen girmama janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya suke in an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya suke in suka ga ana neman a taba ai wasa da girman janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'lam أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا يأتي توكسني الله أبنجي قرم ماك للي كتورا من لمري مينوي كاني ميني دأبو من ديك مينوي وَأَرْهَقْتَنِي فِي مَا نَدَبْتَنِي إِلَيْهِ عُسْرًا كما كَارَ مَعَنَا نَوْرَى وَأَرْهَقَ غَجِيَرْوَانِي أما دي أبين دي يكي نسي كَارَ تَوْرَى مُنْ شِكِنْ أبين دي كِرَانُ زُوَى غَرِيشِ كَنِي مِئِمْ مَكَى تو كَارَ حَتَى نِدَ وَحَلَى مَيْ جِرْمَى تو كمان شَنْ وَلَا سُرْ حِكْمِي وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا كما كأوراني أكوني متتاكلا وني بيني وانا هوا وانا تدو مي وحلا هوا كاني من هوشي واتن أرقيتني أنا استرقيتني واتن كاني من هوانا وانا هوا مي متك أو وحلا هوا ملأ القلب رعبا وندا يتشكى زوجيانا دفرجيكي دسورو سوى دا مغانا تكين جناب منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الكلام في ذلك يستدعي تقدير أصول وتحرير فصول يتشى دومين مغانا تكين ونن لمري yana buƙatan a aji tobula na foundation muhimmai wato kamar yadda ka sani ilimin addini gaba daya usulun wa fusul wato akwai ilimin da ake kiran su usul wanda su foundation kamar ilimin tauhidi kamar ilimin aka dai waɗannan ilmoman kamar banda kuma ba wai kuma ilmoman ulumul ala ba watan an ce usul anan watan ilmoman da suke rasa su rasa imani ne ko ba addini ba akwai irin wannan ilmomin ba sannan a cikin kowane ilimi kuma akwai wannan a cikin ilimin fiqh akwai usulul fiqh shine usul din akwai furu'an sa ko to anan yake cewa yana buƙatar takdirin usul din watan dole sai ka koma ka san menene usul din daga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene alqawaidul asliya a cikin addini gaba daya sannan kuma ka ta'aririn usul din watan abin da za a daura din kenan akan ginin su ma ya zama ka kyautata fahimtar su ka kyautata warware su wal kashfa an ghawamida wa daqa'iq min ilmi al haqa'iq da kuma kashafin ghawamidu da daqa'iq watan ghawamid da daqa'iq watan kwacin su da mutun zai fi ganewa haka ce ghamidu watan abin da yake mai gumudu mai wahalan ganewa amma abin da za a fi gane shi idan mutum babba mai lafiya mai karfi yana cikin duhu da idon sa da komai da lafiya yana cikin duhu an kashe fitila ai baya ganin abubuwan da ke wajen ko amma kila yana ganin dishi-dishin su yana ganin dishi-dishin su dan alaman su to yanzu da na abubuwan gawamis ne gare shi domin zai ta kokarin ya gane yaga kujera ya hade da tebul nan wajen kaman mutum ne kaman labile ne haka ko to sun zama gawamis amma da qa'iq fa sune abubuwan da saboda kankantan su mutum ba zai iya riskan su ba wasu kananan abubuwa zarrat wanda dan kankantan su ga idan ga hasken ga komai amma baka iya ganin su to ga gawamiduna ko to da qa'iq kuma ga hasken amma saboda kankantan su da dukkan su ba sa iya riskuwa to kaga idan waɗannan suka hadu aka ce ana neman bayyana gawamidu da daqa'iq domin daqa'iq sun fi wahalan bayyanawa akan gawamid domin gawamid abin da ake nema kawai a sami fitila da zai haska amma daqa'iq to su tafiya ne mare iyaka a wata rana ina magana da wani professor a ilimin microbiology yake mun bayani yace wannan kwayoyin halitta da muka sani yace to in ina so in gane girman su in dauki gashin mutum in zan iya ganewa gashin mutum to a fadin gashin ba a tsawon sa ba a fadi za a jera dubu za su yi layi a fadin gashin ba a tsawon sa ba za a jera guda dubu to kuma su waɗannan kwayoyin halittan dan adam yana ci gaba da bincike sai ya gano akwai abin da su kuma bambancin su da waɗannan rago wannan halittan da aka gano kaman bambancin mutum da kiyashi wa yakhluqu ma la ta'lamun wannan duka abin da aka sani ne a 21st century a 22nd century ko nan da shekara 10 ko 20 Allah ne kadai ya san me dan adam zai sani to duk a gama sanin nan kuma wa yakhluqu ma la ta'lamun subhanahu wa ta'ala kuma duka waɗannan duniyoyi ne masu zaman kansu awalin ne masu zaman kansu masu rai dadin dadawa masu rai da gabobi da idanu da dukkan senses da kake takama kana da su kuma duka Allah ya yi musu irin nasu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallahu ahsanu al-khaliqin min ilmi al-haqa'iq wa tan atikin ilmi al-haqa'iq ka san ilmi kala biyu ne mun yi magana kwanaki a cikin karatun mu na ashifa bambancin ilmin yaqini da ilmin zan to ilmin yaqini shine ilmul haqa'iq ilmin yaqini ilmin da baya ginuwa akan zato ilmin duk sauran ulum da za ka gansu yawanci duk zunun ne zanniyat ko amma akwai ilmul haqa'iq ilmin da shi ba zato bane yaqini ne mun ba da misalin aynul yaqini haqqul yaqini da sauran to wannan ilmin mimma yajibu lin nabiyyi wa yudafu ilayhi aw yamtani'u
aw yajuzu alayhi wato daga cikin abinda ya wajaba ga mu'mini yayi itiqadin shi a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne girman matsayinsa da fifikon sa akan dukkan halitta da isman sa da bambancin sa da dukkan sauran mutane mutun ne ba kaman mutane ba ko mutun ne ba kaman mutane ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw yamtani'u wa yajuzu alaihi da kuma abinda ba zai yuyu a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ba na daga abinda za a iya jingina wa sauran halittan Allah da sauran mutane da kuma abinda a jaiz ne zai yuyu a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yuyu ko da yake malamai har wannan din ma kaman yanzu misali ka dauki sahwa a sallah sahwa a sallah irin sahuna da zamu yi ni da kai mu shagala daga sallah har mu manta da wani abu mu gafala ni sahu mimma yamtani ulil nabi sallallahu alaihi wasallam to amma kuma ga hadisin zuliya dai ne ko ya faru ma har kaman sau biyar to yaya sai malamai suka ce a'a wannan sahun fillahi ne akwai sahun fillahi akwai sahun anillahi shi sahun fillahi saboda istigraqi cikin shuhudin Allah subhanahu wa ta'ala saboda istigraqi cikin ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala har sai ayi sahwa akan adadin raka'o'in da aka yi saboda tsananin nutsuwa tare da Allah da istigraqi da dadin ganawa da Allah da wata an san istigraqi ko hausar ce ne a manta adadin raka'o'i saboda adadin raka'o'i ma minan suwari don aka yi istigraqi cikin shuhudud zat kad yajlibu sahwa lakinnahu sahwun fillahi subhanahu shi ko wanda zai je ya shagala ya fara tunanin kasuwansa ko ya fara tunanin ya bar shago bai rufe ba ko ya fara tunanin wata matsala da ta faru tsakaninsa da wani dazu ya sa sallansa a sami halal wannan sahun anillahi to duk irin waɗannan idan suka faru dole bawa ya bambance didda malamai sun ce hadisin bai inganta ba ayin ta maganganu akan shi cikin ballagat din al-Imam Malik a cikin Muwatta ko ana la ansa ko innama ansa aw unassa li asunna ko li asunna idan har aka jingina mantuwa ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to dan ya sunnatar ne dan ya sunnatar ne to haka dai abubuwa da yawa wanda ga sunan a waqi'i mimma yajuzu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama to amma yamtani ulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama in kana yajuzu li wa laka ko ara min khalfi kama ara baina yadayya ko da sauran makamantan wannan sallallahu alaihi wa sallam aw yajuzu alaihi da abin da zai yuyu gare shi sallallahu alaihi wa sallam kila saboda insaniya kar ka ce bashariya domin bashariya duk inda aka ambace ta ana magana ne na'am kul inna ma ana basharun mislukum wannan bashar ne amma basharun mislukum yuha basharun yuha ko kuma har bashariyar ka sama wannan kam tun kaman shekara 20 mun yi wani karatu kusan shekara 20 yanzu ko annabi mutum ba kaman kowa ba ko mutum ne ba kaman kowa ba to har a wannan ma an ka koma sai ka ga gashi bashar din amma bashariyansa sai ka ga bawalinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam ana sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ma wacce ta sha lakadita zarti minan nari bi hazar ko sai ka ga hannunsa sallallahu alaihi wasallama yana jifa Allah yana cewa ma ramaita izra maita walakin Allah rama sai kaga idon sa sallallahu alaihi wasallam yana ganin dukkan duniya gaba daya ba duniya ba har da lahira har da lahira yana zauna anan sai a kawo mashi aljanna har ya sa hannu zai ciro maka abin cikin ta yana zauna anan yana ga maka ga wannan nan cikin aljanna ga wannan nan cikin wuta ba wai an kusantar masa da lokaci kawai ba a'a har zamani ma an mayar masa da shi daya muna zauna anan kana duniya baka koma zuwa ga Allah ba bin koma zuwa ga Allah ba amma ga mutanen a duniya ga su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga su kuma cikin aljanna ga kanan cikin aljanna me kake yi ne haka ka sami wannan matsayi ga kanan cikin wuta yace ma wani ga kanan cikin wuta yana rayuwa cikin mutane an ce mishi kuma ga yanan cikin wuta kaga duk zamunna sun koma daya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waje gaba daya wuri ya koma daya har abin da ke bayan waje ma ya dawo ya zama daya gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya dauki sahabi a kafadansa sallallahu alaihi wasallama sai sahabin yace inda na so sayyidina ali karramallahu wajhahu inda na so da na kwaso taurari a sama saboda sai naji kawai ba wai in daura abu a saman Ka'aba in saro gumakan saman Ka'aba ba Ka'aba fa za a saro gumakan saman ta sai a dauki mutum kaga Ka'aban nan da tsawon ta fa na yanzu da ka sani sai a dauki mutum a sa a kafada na dan na mutum al insan na sa da alif da lam fa al insan sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wanda aka daura din nan sai yace da na so da na kwaso taurari da na shafo taurarin sam sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗannan dai suna nan a cikin sirrin rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna maka janibin bashar din ma bashar din ma to wani abu ne daban sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokaci ko kai hakuri za mu yi ta karatun a hankali ba mu sauri ayi hakuri wa ma'rifatin nabiyyi war rasuli wan nubuwati wal mahabbati wal khullati wa khasa'isi hadhihi darajatil aliyya ina ganin za mu tsaya haka mu bari mu tashi insha Allah sati mai zuwa idan Allah ya raya mu ko da yake sati mai zuwa rana irin ta yau bana kasa sai in Allah ya da sai dai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu insha Allah ba zan yi tafiya in Allah ya dawo da mu insha Allah za mu ci gaba Allah ya karba Allah ya fahimtar da mu daga cikin ma'anonin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ikon zama masu cikakken ladabi ga yeshi sallallahu alaihi wasallam da ma'anonin sa ga kuma dukkan waɗanda suka gaji wani abu daga cikin gadon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin